An jima kaɗan Mahmud zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu. A karan farko gwamnatin tarayyar Najeriya ta fito ta yi Allah wadai tare da sanya takunkumi ga kafar yaɗa labarai ta CNN saboda rahotannin da ta bayar da suka saba da ainihin abubuwan da suka faru lokacin zanga-zangar neman haramta rundunar 'yan sanda ta SAS. Wannan na cikin bayanai ne da ministan yaɗa labarai da al'adu na Najeriya, Alhaji Lai Muhammad, ya yi wa manema labarai a Abuja. Wakiliyar Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton da ta haɗa mana.
Kwarafe-kwarafe da dama sun kunno kai da suka nuna barazanar rayuka da aka yi wa 'yan zanga-zangar da kafafen yada labarai daban-daban suka yada a wannan lokaci. Amma ɗaya daga cikinsu da ya fi ɗaukan hankalin gwamnati da yake nuna sun take wasu ƙa'idoji na yada labarai shine ta gidan talabijin ɗin CNN da Lai Muhammad ya ce dole a sa mata takunkumi na musamman.
A reporter was at Lekki tollgate protest ground that night. She was quoted as saying soldiers were indeed at the toll gate, but they shot sporadically into the air and not at the protesters. CNN, that was not at the scene, reported otherwise.
Anan Lai Muhammad yake bayani cewa wakiliyar wata kafar yada labarai da take wajen yankin kofar shiga Lekki dake Lagos ta bada rahoton zahirin abubuwa da suka faru yayin da wakilan kafar yada labarai ta CNN suka faɗi wani abu daban. Lai Muhammad ya ce irin waɗannan labarai da suka rika bazuwa ta yanar gizo da dandalin sada zumunta sun ƙara rurrute wutar rikicin zanga-zangar, wani abu da yasa kasashe da dama ciki har da kasar Amurka suka tofa albarkacin bakin su a game da rahoton da CNN ta fitar. Na tambaye mai magana da yawun fadar shugaban kasa Garba Shehu ko akwai wani irin mataki da za a dauka akan gidan talabijin din CNN, sai ya ce
kamar yadda ministan yaɗa labarai ya faɗa, CNN sun wuce wuri, sun dauki maganganu a titi, maganganu marasa hujja. Su kansu a matsayinsu na kafar yaɗa labarai a cikin gida suna da matakai da suke horarwa ga jami'ansu da suka tura su je su kawo rahoto. Idan ba su yi rahoto ko kuma sun faɗi ƙarya a cikin rahotonsu, ko ku naku ɗin nan yadda kuke naku aiki, akwai mataki da ake ɗauka akan jami'i idan ya faɗi ƙarya, to muna zuba ido mu gani. Idan ba su yi ba, to gwamnatin tarayya tana iya rubuta musu ta ce tana buƙatar a ɗauki mataki, idan ba a ɗauka ba abin da ya biya ba kuma su suka jamu.
Amma ga dan majalisar wakilai Muhammad Ali Wadil yana ganin daukan matakin yin doka na sa ido a hanyoyin sadarwa zai yi wa kasa amfani.
Yana da kyau a ce an yi doka da za ta duba yadda za a dinga kula, ana gyarawa, ana inganta amfani da wannan yanar gizo ta yadda ya kamata, ba wai ta yadda zai bata al'adu, ya bata tarbiya, ko ya bata abubuwa da Najeriya ba.
Abin jira a gani shine yadda za ta kaya bayan an kammala bincike akan abin da ya haifar da zanga-zangar End SARS. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla, a gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Wata kotu a Rasha ta yanke hukuncin zaman gidan yari har na tsawon shekara 13 ga wani mutum da aka samu da laifin yi wa Amurka ayyukan leƙen asiri. A cewar wata sanarwa da hukumar tsaron ƙasar Rasha ta fitar a yau Juma'a, a ranar 17 ga watan Nuwamba, kotun wacce ke yankin Bryansk ta samu Yuri Yashenko da laifin cin amanar ƙasa a cewa sanarwar, inda ta ce zai gudanar da zaman gidan yari ne cikin yanayi mai tsanani ƙarƙashin matakai na tsaro. A cewar hukumomin ƙasar, Yashenko ya yi yunkuri ne ya aika wa hukumar leƙen asirin Amurka ta CIA wasu bayanai kan ayarin jiragen ruwan ƙasar ta Rasha, ya kuma amsa laifinsa inda har ya nuna nadamar abin da yi. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi hasashen cewa kusan 'yan gudun hijira 200,000 ne za su tsallaka zuwa ƙasar Sudan daga Ethiopia a cikin watanni 12 masu zuwa, yayin da suke gujewa rikicin da ke faruwa a yankin Tigray da ke arewacin ƙasar. A ranar Laraba, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce mutum 1,896 suka tsallaka kan iyakar, hakan ya sa jimillar su ta kai 33,000 tun bayan barkewar rikicin makonni biyu da suka gabata. Bayanai sun yi nuni da cewa da yawa daga cikin waɗanda ke neman mafakar matasa ne, waɗanda suka ce suna fargabar za a tilasta musu shiga yakin idan suka zauna. Wasu daga cikinsu sun ce sun yi tafiya ta tsawon kwanaki a cikin daji, lamarin da ya sa wasunsu suka shiga yanayi na tagayyara da yunwa, yayin da wasu ke buƙatar a kula da lafiyarsu, a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. Haka zalika, yara ma a yankin na Tigray na cikin haɗari.
Lalo da ya karanto wani labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake wayar rahotanninmu. Yanzu kuma ga rahoto na musamman kan ɗarɗarin da wasu 'yan Najeriya suke yi na bayyana a gaban kwamitin bincike na karɓar ƙorafe-ƙorafen cin zarafi da 'yan sandan sa suka yi musu. Alheri Grace Abdugariki.
Makonni bayan bada umarnin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi na kafa kwamitocin binciken kuntatawa al'umma da jami'an 'yan sandan sa suka yi. Daya daga cikin bukatun da matasan da suka gudanar da zanga-zangar neman soke wannan runduna suka gabatar. 'Yan Najeriya da dama suna bayyana ɗarin bayyana gaban kwamitin domin gudun kar kilu ta jawo bau. Binciken da sashen Hausa ya gudanar na nuni da cewa zuwa yanzu ba a kafa kwamitocin a waɗansu jihohi ba, yayin da a jihohin da aka kafa kwamitin mutane da dama suna shakkun ribar da za su yi idan suka bayyana gaban kwamitin. Waɗansu kuma suna bayyana cewa suna iya sake fadawa cikin haɗari ko kuma su rasa rayukansu a hannun waɗanda suka kuntata musu idan har suka bayyana gaban kwamitin, wanda zai buƙaci waɗannan jami'an tsaro su bayyana domin sauraron ƙorafin da kuma kare kansu. A cikin hira da sashen Hausa ya yi da ɗan gwagwarmaya Ibrahim Garba Wala da aka fi sani da IG Wala, wanda ya jagoranci gangamin neman kawo ƙarshen cin hanci da rashawa a Najeriya a shekara ta 2012, ya bayyana cewa yana daga cikin waɗanda suke da wannan tunanin.
Mun ji daɗin irin hubbasa da shi shugaban ƙasa ya ce a yi ƙoƙari duk mai ƙorafi ya zo ya kawo. Amma akwai wani abu guda, wani irin kariya ne za a ba wa 'yan ƙasa wanda za su tashi su je su tsaya su ce ɗan sandan ƙauyenmu ya min kaza, ko kuma 'yan sassan nan sun min kaza? Wannan ina buƙatar 'yan jaridu ku jawo hankalin hukumar su sani.
Sai dai waɗansu sun rungumi wannan damar tare da bayyana a kotun inda suka yi ido hudu da waɗanda suka gasa masa akuba bayan shekaru da cin zarafinsu. A zaman kwamitin da aka yi a babbar kotun tarayya da ke Maitama Abuja, wanda ya fara cikakken zama makon farko tun bayan kafa shi, waɗanda suka bayyana gaban kwamitin sun haɗa da waɗanda jami'an SAS suka kashe danginsu, da waɗanda aka yi amfani da ƙarfin kaki aka ƙwace musu ƙaddarori, da waɗanda aka kulle aka kuma gasa musu akuba, da waɗanda aka naƙasa da harbin bindiga, da dai sauran ayyukan cin zarafin bil'adama. Chris Richard, wani ɗan jarida da ke da ƙwarewa a fannin rubuta rahotannin aikata miyagun laifuka, ya samu kansa a cikin wannan yanayi lokacin da jami'an SAS suka ɗirka wa 'yarsu bindiga a baya har sau biyu suka naƙasa ta. Ya kuma bayyana wa muryar Amurka yadda lamarin ya faru.
Wannan
wani lamari ne da ya shafi wata ɗaliban makarantar sakandare Wuse, wadda harsashen harbin kan mai uwa da wabi da 'yan sanda suka yi ya shafe ta. 'Yan sandan da suka harbe ta sun ce wai suna bin 'yan shiya ne da ke kan hanyarsu daga Bega zuwa cikin gari inda za su je su tada hankali. Yarinyar kuma tana fitowa ne daga unguwar Wuse a daidai wani gidan cin abinci da ake kira Green Plate, da ke kusa da inda motocin sufuri ke ɗaukar fasinja a Wuse, sai kawai ta ja ɗirka mata harsashi a bayanta har sau biyu, nan da nan ta faɗi. Lauyan ɗaya daga cikin waɗanda suka bayyana gaban kwamitin, wanda da ƙarfin yaji aka ƙwace masa fili, ya bayyana cewa babu alama za a yi wa mutumin adalci. Ya ce abin da ya sa ya fusata kenan, domin ɗan sandan ya shantala ƙarerayi, babu wani batu da ke gaban kotu a halin yanzu. Ya san cewa menene zai sa a ƙwace fili da ake rigima a kai, a riƙe takardu kana a ce mutanen su je kotu? Deborah Yusuf, jami'ar wata kungiya mai zaman kanta ce da ake kira Danin Die Foundation, da ke hankoran kare haƙƙoƙin bil'adama, wadda ta tafi da kayan aikinta na zamani domin naɗar cikakken bayanan zaman, ta kuma bayyana abin da ta lura da shi a wannan zama.
So tunda na fara zuwa wannan panel sitting, na gani panel din suna yakacin kokarin su su gani inda za a samu justice for dukkan mutane da SAS, the police, sun abusing human rights nasu. Amma abin yana ja fiye da inda ya kamata, don respondents din mutane da ya kamata su zo su defending kansu su ce a'a ba mu yi haka ba, ga haka ne mu yi, wasu a zuwa, wadansu sun zo, wadansu ba za su zo ba. So abin yana jin case din, hearing din inda bai kamata ba.
Balha Baraje Kushagi yana ɗaya daga cikin ma'aikata a wannan zaman sauraron bahasin yayi mana ƙarin haske dangane da zaman.
Ba za mu bari ki shigo kai tsaye ba kawai sai tare ta wancan hanyar kin biyo sunanki yana cikin cutlist da za a saurari ƙarin ki. Amma kai tsaye ki zo nan ki ce zaki faɗa abin da ke tafe da ke ba zai yiwu ba. Dole sai kin bi ta hanyar human rights ɗin nan.
Alkali Adam Osun shine shugaban kwamitin bincike na jihar Benue ya bayyana abin da aikin kwamitin ya kunsa. Yace takamamman aikin mu shine mu gudanar da bincike kan sahihancin korafe-korafen da aka kawo gaban mu da nufin tabbatar da gaskiyar su mu kuma ba da shawara matakan da ya kamata a dauka da suka hada da biyan waɗanda aka cutar diya har da waɗanda zanga-zangar baya-bayan nan ta shafa da kuma neman hanyar shawo kan wannan matsalar a nan gaba. Ya bayyana cewa ba za su tsaya akan zanga-zangar ganin bayan rundunar 'yan sanda mai yaƙi da fashi da makamai SARS kaɗai ba, yayin da ya yaba wa matasan jihar Benue domin yin zaɓin zaman lafiya. Ya ce kawo yanzu sun samu ƙorafe-ƙorafe 38 kuma za a ci gaba da kawowa. Ya kuma ce za su ba da rahoto inda za su ba da shawarwari kan buƙatar yin garan bawul a aikin 'yan sanda. Yayin da kwamitin binciken da ke da zama a jihar Lagos ya ba da wa'adin zuwa 20 ga watan Disamba ga duk wanda yake da niyyar bayyana gaban kwamitin ya aiko da korafinsa, kwamitin babban birnin tarayya Abuja ya bayyana cewa za a ci gaba da zama har sai an saurari dukkan waɗanda suke da korafe-korafe. Shugaba Muhammadu Buhari ya buƙaci kwamitocin su miƙa rahotonsu cikin watanni 6. Kawo yanzu jihohi 26 ne da kuma babban birnin tarayya Abuja suka kafa kwamitocin daga cikin jihohi 36. Waɗanda suka gabatar da ƙara a yau ɗin nan sun haɗa da wanda ya ƙorafin ƙwace mishi ƙaddara da wani mai hannu a shuni ya yi da kuma wanda ya kawo ƙorafi sabili da gallaza mishi azaba. A yau dai waɗanda suka gabatar da ƙararraki mutane guda 4 ne. Kuma kamar yadda muka samu bayani za a ci gaba da wannan zama har zuwa shekara ta 2021. Daga kotun tarayya da ke zama a Maitama babban birnin tarayya Abuja, Alheri Grace Abdu.
Daga yadda Alheri Grace Abdu, to kuna sauraron labaran ne akan mita 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar. Kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta biyu Afirka akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron labarai da dumudumunsu. To yanzu kuma sai shirin duniyar Amurka.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Corona ta kama a nan Amurka ya haura miliyan 11.2 a cewar Jami'ar Johns Hopkins, inda miliyan 1 cikin wannan adadi a makon da ya gabata kadai aka same su. Lamarin da sa jihohi da biranen kasar suka sake ƙara mai da hankali wajen ɗaukar matakan daƙile yaduwar wannan cuta, yayin da aka tunkari bikin cika ciki. Yau kan wannan batun shirin na duniyar Amurka zai mai da hankali a kai. Sunana Mahmud Lalo. Jihohi da birane a nan Amurka na yekuwar jama'a su zauna a gida, yayin da a mako mai zuwa ake shirye-shiryen bikin cika ciki a duk faɗin Amurka, ko kuma bikin da ake kira Thanksgiving a harshen Ingilishi. Magajin garin birnin Chicago ya nemi mazauna birnin da su takaita tarukan jama'a zuwa mutum 10 ko kuma ƙasa da haka. Wannan sabon mataki ne da ya fara aiki a ranar Litinin, zai kuma kai har nan da tsawon aƙalla wata guda. Matakin da Johns Forest, wanda mazaunin birnin ne kuma likita da ya rita ya goyi baya. Ita ina ga ba mu da zaɓi, idan dai har aka ce adadin na ƙaruwa ga ƙarin nauyin da ake fuskanta na mutanen da ke buƙatar kulawa a asibiti sanadiyar cutar ta COVID-19. Wannan yanayi ne na gaggawa, ya zama dole mu ɗauki matakan gaggawa. A yau Juma'a sabbin matakan daƙile da cutar ta corona zai fara aiki a birnin Philadelphia, kuma ana hangen za a iya tsawaita su har zuwa ƙarshen shekarar nan. Dr. Thomas Farley shine kwamishinan lafiya a birnin na Philadelphia.
We will prohibit indoor gatherings or events of any
sort. Yace za mu hana tarukan jama'a